بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله بارك الله سادوا أوانا يمتينا عشرين دشدا قوت الرجب a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na 15 ga watan 11 shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Kitabut Tauhid wannan shine darasi na 27 ko na 28 yau zamu tashi babu qaulillahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah bumi masail bon cangara to wato babu da muka karanta a baya babul istisqa'i bil anwa'i babu da yake magana dangane da neman shayar da ruwa ta hanyar taulari mutun ya roki taularo dan saboda saukar ruwan sama ko ruwan sama ya sauka ya jingina hakan da motsawar wani taularo ko kai kawo dan wani taularo to a ciki akwai masaloli da za a iya fahimta karkashin babu karkashin ayoyi da hadisai da suka shafi babin shine malati fihi masail al-ula tafsiru ayatil waqi'a a cikin wannan babi mun fahimci tafsirin surar nan ayan nan ta cikin suratul waqi'a fala uqsimu bi mawaqi'in nujum mun yi bayanin tafsirin ta a baya athaniya mas'ala ta biyu zikrul arba'i allati min amril jahiliya ambatan wadansu al'amura guda hudu waɗanda annabi ne cewa suna cikin al'amuran mutanen jahiliya a cikin su ya kawo mana daya wanda ya shafi babin mu shine al-istisqa'u bil anwa'i wato neman saukar ruwan sama wato ta hanyar taulari as-salisa mas'ala ta uku zikrul kufri fi ba'dha ambatan cewa wani sashi na waɗannan al'amura wato ya kai da babban kafirci kamar yadda muka lissafa su al'amura ne guda hudu farko al-fakhru bil ahsabi yan al-fahari da matsayi imma matsayin kabila ko matsayin kudi ko matsayin ilimi na biyu wat-ta'nu fil ansabi zargin wani dangane da kabilar sa ko dangane da family din su gidan su ka zarge su cewa su irin gidan wani ko irin kabila kaza su kaza ne na uku al-istisqa'u bin nujumi neman shayar da ruwa ta hanyar taulari sannan na hudu shine anniyaha wato kukan kira irin wanda yake wanda ya kanyi mutuwa mun ambaci nau'in kukan da yake zama ja'izi wanda ya halatta da wanda yake kuma shine na haramun din a darasin da ya wuce baya to kaga cikin waɗannan al'amura guda hudu uku daga cikin su dun laifi ne alfahari da matsayi zargin wani dangane da kabilar sa ko gidan su ha kuma kuka na mutuwa waɗannan dukkanin su matsayin su laifuka na kaba'ira wanda an yi barazana da wuta ga mai aikata su amma neman saukar ruwan sama ta hanyar roƙon tauraro wannan ku kafircewa Allah ne kun fahimta da kyau shine ce anna wato as-salisa zikrul kufri fi ba'dha ambatan cewa wani sashi na wadannan al'amura guda hudu yakan kai mutum zuwa ga kafirci ar-rabi'a mas'ala ta hudu anna min al-kufri ma la yukhruju min al-millah cikin kafirci akwai abinda baya fitar da mutum daga musulunci akwai abinda shari'a ta ambace shi da suna al-kufru kafirci amma kuma baya nufin fita daga musulunci abinda ake nufi da shi girman laifi ka kaman al-fahari da matsayi kamar zargin wani dangane da kabilar sa wannan duk annabi ya ambace shi da sunan kafirci a wani hadisi ha kuma kuka na mutuwa annabi ya ambace shi da suna kafirci a cikin wani hadisi ha kuma mace ta bujire wa mijinta ta ki masa da'a wannan ma annabi ya ambace shi da suna kafirci a cikin wani hadisi kenan akwai waɗansu laifuka waɗanda shari'a ta ambace su da sunan kafirci amma ba a nufin fita daga musulunci abinda ake nufi da su kausasa harshe ga mai yin su da kuma yin barazana da fushin ubangiji matukar mutum bai tuba ba in dai ba rahamar ubangiji ce ta riga ta riske shi ba kun fahimta da kyau ashe ba daga lokacin da muka kalman kafirci kan laifi shikenan zamu dauka mai shi ya zama kafiri ya fita daga musulunci ba za a bihi sallah ba za a ci yankansa ba matarsa kuma ta saku ba da mun ga wannan bane dole sai mun auna kafircin wani iri ake nufi domin hunaka kufrun akbar hunaka kufrun asghar akwai babban kafirci akwai karamin kafirci su ko malaman da abinda suke fayyacewa da shi sai su ce kufrun dole kufr kafircin da bai kai kafirci ba da haka Imam al-Bukhari yayi babi cikin littafin sa babun kufrun dole kufr kuma yayi babi na zulmun dole zulm zalincin da bai kai zalunci ba kafircin da bai kai kafirci ba abin nufi kafircin da bai kai a ce mutum ya fice daga musulunci ba matsawar dai kawai a ce yayi laifi babba kun gane da kyau al-khamisatu mas'ala ta biyar قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ubangiji yace cikin bayina wadansu sun waye gari wani yana imani da ni wani ko yana bujire mun saboda me bi sababi nuzulin ni'mati a sakamakon saukar wata ni'ima ne sai daya yayi imani da ni ta yanda ya jingina ni'ima din zuwa gare ni inji Allah daya kuma ya bujire mun ta yanda ya jingina ta zuwa ga wani na wanda ba ni ba as-sadisa mas'ala ta shida التفطن للإيمان في هذا الموضع فتقوى مفاهيم تيمي أكي نفي دا إيماني أولنا ولي وتجنجي ناما ألا دكا أبن ديك ناشي نيوانا ونقندرين نا إيماني دو ولوان سما نيسوكا وبنجي يوانا مغانا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي المراد بالإيمان هنا إضافة النعم إلى مصدرها جنجي نعمة زواغ توشنتا توشن نعمة غباتي دا قولن ألا نيكوا وما بكم من نعمة فمن الله با wata ni'ima da zata same ku face sai daga Allah take dan haka Allah ne kadai yake da ikon ya goranta maka ni'ima wani wanda ba Allah bai sai goranta maka ba dan Allah ne kadai mai ni'imtawa as-saminatu mas'ala ta takwas at-tafattunu li qawlihi haka ne ko ta bakwai ce as-sabi'atu mas'ala ta bakwai at-tafattunu lil kufri fi hadha al-mawdi abinda ake nufi da kafirci a wannan wurin kaga anan kafirci wani lokacin yana nufin inkarin Allah wani lokacin kuma yana nufin ga Allah din amma wani aiki na shi ka dauka ka jingina ma wani da za a tambaye ka ka yarda da Allah ka ce eh amma kuma ga wani bangare na aikin sa wanda ba mai yi sai shi ka jingina ma wani shine saukar ruwan sama da wadansu suka jingina ma tauraro sai Allah ce sai Allah nuna cewa sun yi ne kafirci asba min ibadi mu'minun bi wa kafir ashe jingina aikin Allah zuwa wani Allah din ko da ka yarda da Allah to wannan abin sunan shi me sunan shi kafirci kun gane da kyau as-saminatu mas'ala ta takwas at-tafattunu li qawlihi sadaqa naw'u kaza wa kaza mu lura da yadda annabi ke nuna mana abin da ke ja mutun gabata zuwa ga cewa tauraro kaza yayi gaskiya tauraro kaza yayi gaskiya wannan abu dole fi ne tauraro ba da ikon komai shi ma kansa wato aya ce cikin ayoyin Allah bawa ne cikin bayan Allah makhluk ne Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliquhu wa mudabbiruhu wa musayyiruhu Allah ne ya halicce shi yake gudanar da shi yake sa ya je ya dawo yanzu idan an kwatanta rana da wata idan aka hada su da tauraro wai fa wani girma kaga tauraro wai abinnan rana da wata sun fi girma amma tare da haka su duka ayoyi ne an gane ko wa min ayatihi al-layl wa an-naharu والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون yana daga cikin ayoyin Allah abinda ke nuna kasaitar mulkin sa da kudurar sa da kamalar ilimin sa al-layl wa an-nahar kawo dare da kawo rana والشمس والقمر haka samar da kallon rana da samar da wata da haka sai Allah ce la tasjudu lish-shams wa la lil-qamar kar ku yi wa rana sujada kar ku yi wa tauraro sujada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga wanda ya halicce su ya samar da su in kuntum iyyahu ta'budun in hadda gaske ne shi za ku yi bauta din to kaga duk girman rana tasirin ta bai kai na a ce ta zama al-khaliq ba tana nan a matsayin makhluk haka tauraro a haka wata to ballantana abinda bai kai su girma ba na cikin sauran taurari at-tasi'atu mas'alatu tara إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها يد ما لم يزي إيه بجلو ودال بنسا وتو مسألة تهنير تنبيا بالاستفهام تهنير تنبيا عنها دوانا مسألة ما كن يزوي تي مسا كذا دا كذاني كو سيفال تنبيا سشمينين كذا إذن يتي بنساني بس النساء فدا مسا to wannan ilimin ya fi tabbatuwa a cikin zuci sama da wanda ka fadawa mutum ba tare da ka shigar da tambaya ba sai dai kuma tambayar ba kullun kuma za ka yi ta ba wani lokacin ka ba mutum ba tare da tambaya ba wani lokacin da tambaya wato canja salon isar da karatu ne an bayyanta ko, saboda idan ka dauki usulubi ɗaya sai a gaji, in ka dauki wannan kuma sai a gaji, amma yau ka canja wannan gobe ka canja wannan, shikenan sai ka ga wanne ya dace da wurin sa. Shi yasa wani lokacin annabi sai yayi zafi wajen wa'azi, har mai ruwaito hadisi yace annabi na magana ya daga sautin sa yana gargadi wa mutane idan sa yayi ja ka annahu munziru jaysh, kaka ce wato yana ragalar da mutane ne dangane da rundunar yaki ga tarin taro zata ci su. Wani lokacin kuma sai annabi ya rinka magana kuma a hankali cikin ruwan sanyi, kowanne dai ya dace, lokacin zafi ya yi zafi, lokacin sanyi a yi sanyi, maimaita magana in ya kama sai a maimaita, in ya kama a faɗa sau ɗaya a wuce kuma sai a faɗa a wuce. Malami ya bujiro da mas'ala ga ɗalibi ta hanyar tambaya, li qawlihi, ga shi dai inda annabi ce atadruna ma za qala rabbukum, shin kun san abinda ubangijinku ya faɗa? Sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam, sai ce to ga abin da ya faɗa, asbaha min ibadi mu'minun bi, wa har zuwa ƙarshen hadisi. Al'ashira, mas'ala ta tara, wa'idun na'iha, yin barazana ga wadda take kukan kera, duk da cewa lafazin ya nuna mace, amma ko namiji ne yake irin kukan shi ma laifi ne ga shari'a, sai dai an yi amfani da mafi rinjayen faruwa a da can wannan kuka mata ne suka fi yinsa. To shi yasa sai lafazin ya zo da sigar mace din, amma ba a nufin cewa in namiji ya yi ba da laifi, namiji ma in ya yi da laifi, da haka dai wato sai a kiyaye kenan. Alwa'id shi ne yin barazana da wuta ko azaba, ko a ce mutum ba musulmi ba ne, duk waɗannan ana kiransu nususul wa'id. To irin waɗannan idan Allah ya ga dama ya cika su, in ya ga dama kuma ya saba su, dai da Allah ya cika abin da ya alkawli na azaba adalci ya yi, baka cewa dambe, idan kuma bai cika su ba baka cewa ya saba alkawli, sai ka ce ya yi afuwa ya yi rangwame, da afuwa kuma da adalci dukkaninsu siffofi ne na kamala ga Ubangiji ta'ala. An gane ko? Babu kaulin Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, cikon ayar wallazina amanu ashaddu hubban lillah, walau yara allazina zalamu idh yarawna al'azab anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab, idh tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab. Wato babi ne da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala, wa minan nasi, lallai daga cikin mutane, man yattakhidhu min dunillahi andadan, akwai wanda yake rikar wani Allah a matsayin kishiyoyi wa Allah. Andad jam'i ne na kalmar niddu, an-niddu kuma shine ka sa kishiya ga mutum, ash-shabihu an-naziru, ka sa wani ka ce daidai yake da shi wajen zartas da kaza. Daga cikin mutane akwai wanda suke rikan ma Allah kishiya, su ba su sufofi sufofin Allah, ko su girmama su irin girmamawar da ba a yi wa kowa ita sai Allah, ko su karbi umarni da hani daga wajensu irin umarni da hani da ba a karba sai wurin Allah, ya zanto sun sanya su kishiyoyi ga Allah kenan. Yuhibbunahum ka hubbillah, suna kaunarsu kamar yadda ake kaunatar Ubangiji. To malamai suka yi fassara biyu, waɗansu suka ce suna kaunatar su kamar yadda mummunai na gaske ke kaunar Allah, haka su waɗancan ke kaunar waɗancan kishiyoyi da suka samu Allah. Fassara ta farko kenan. Ta biyu, yuhibbunahum ka hubbillah, suna kaunar su irin kaunar Allah, ma'ana sun raba kaunar gida biyu, rabi kashi 50 cikin 100 suka bai wa waɗannan, kashi 50 cikin 100 kuma suka bai ma Allah, daidai wa daidai kenan, sun daidaita Allah da waɗannan kishiyoyi wajen kauna. Kaga kenan ba su tsani Ubangiji ba, suna son shi, sai dai saura da me, sun daidaita soyayyarsa da soyayyar waninsa. To wannan fassara ta biyu ita ce tafi dacewa, domin fadin Allah ta'ala a gaba da yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suka yi imani su ko mafiya tsananin kauna ne ga Ubangiji, ma'ana sama da kaunar da waɗancan na farko ke wa Allah, tunda wancan rabi suka yi, mummune kuma suka yi nawa 100 bisa 100, kaga hum ashaddu hubban lillah kenan. Domin da ka ɗauki ma'anan farko cewa yuhibbunahum ka hubbillah, su waɗannan mutane masu shirka suna son waɗannan kishiyoyi da suka samu Allah irin yadda mummune suke son Allah, to da ya zaka yi da faɗin sa wallahi da muna son hubban lillah, sai zanto tufka da warware kenan, maimai kenan, wanda ba a bukatar sa, wanda ya kamata wancan son ya zanto na waɗansu ne, wannan kuma su suna daidaita Allah da wani wajen so, mummune ko suna fifita Allah sama da kowa, shine ma'anan wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sannan a irin nan mutum ya iya yin tambaya, yace to ai kuma duk da haka ayar za ta yi wani ihtimali, su waɗancan na farko yuhibbunahum ka hubbillah, suna son gumakansu tamfare da suke son wa Allah, so raba daidai wa daidai, amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mummune ku sun fi tsananin kaunar Allah. Kenan wannan sai nuna mummune suna son gumaka kamar 20 cikin 180 kuma sun baiwa Allah, kamar 30 cikin 100 suna son gumaka, 70 kuma sun baiwa Allah. To ai shine wanda abinda afdhalu tafdil zai iya nuna wakin, tunda an ce ashaddu hubban lillahi. Kenan yuhibbun al-andad lakinna muhabbatuhum lillahi ashaddu. Sai malamai suka ce a'a, akan kawo af'alu tafdhil koda a gefen ɗaya zero ne ba komai, dan Allah ya ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Dan aljanna a wannan rana su ne suka fi mafi alherin matabbaci. Kaga akwai mai alheri, akwai mafi alheri, wannan na nuna su ƴan wuta suna da mai alheri, su zero ne da su. Amma tare da haka waɗanda aka ba su af'alu tafdhil khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, an gane ku da dai sauran waɗansu ayoyi da ake iya kafa hujjarsu. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, lalle waɗanda suke mummunai so suna kaunarsu ta ƙarshe suna jingina ta ne ga Ubangiji Ta'ala. Sai Allah ya ce walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'azaba, da a ce waɗanda suka zalunci kawunan su, da a ce za su ga halin su da za su samu kansu a cikin gobe kiyama, a nuna musu hoton a nan gidan duniya, to da sun ga abin mamaki. A wata kira'a walau taral ladzina zalamu idh yarawna al'azaba, da zaka ga azzalimai yayin da suka ga azaba gobe kiyama, kaga katuwar su da razanar da za su yi, to da kaga abin mamaki. Jawabu law din mahzuf, ana shafi abin nan jawabi law dan saboda ka kaddara duk abin da za ka kaddara na kaskanci, to ba yadda za ka iya fadin shi da baka yafi karfin a fade shi. Inda za ka ga azzalimai yayin da za su ga azabar Allah ranar tashin kiyama, to ai kaskancin da baka taba ji ko ganin irin sa bane ba. Annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul azab, kuma tabbas karfi a wurin Allah Ta'ala yake, Allah shine mafi karfin masu karfi. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin, kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne ga waɗanda suka bijire masa. Iz tabarra alladhina tubu min alladhina tabu, wannan kaskanci da azaba zai kan musu ne yayin da alladhina tabu, wato waɗanda suka yi da'a za su barranta, min alladhina tubu ga waɗanda suka bi. Iz tabarra alladhina tubu min alladhina tabu, waɗanda aka yi musu da'a za su barranta, su barranta ga waɗanda suka yi musu da'a, dan su ce me yasa kuka bi mu kan barna, me yasa kuka ce mu ba mu muka ce muka za, me yasa kuka bi mu. Wa qala alladhina tabu law anna lana karatan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna, can karshen ayar kenan ko. Ka gani su kuma waɗanda suka yi biyayya su ma daga ƙarshe sai su zo su ce ina ma za a sake mai da mu gidan duniya, mu barranta a duniya, tunda mun san in kun zo nan za ku bijire mana, da mun sani da tun a can gurin bai'ar da muka yi muku muka yi mu baya a damun warware ta, amma ba ku faɗa mana ba cewa mu baya da shirme muka yi sai da muka zo nan. Iza tabarra alladhina tubu min alladhina tabu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab, sun ga azaba kenan, duk wata alaka ta riga ta yanke tsakaninsu da juna. To anan gurin ne wa qala alladhina tabu law anna la karatan fa tabarra'a minhum kama tabarra'u minna, sai Allah ce kadalika yurihim Allahu a'malahum wa hasaratun alaihim wa ma hum bi kharijin min an-nar. Ash-shahid dai a cikin aya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi, wannan babi zai magana ne dangane da mahabba, kauna. Ita kauna din nan ibada ce mai zaman kanta, kuma abu ne mai girma, kuma kauna tana karkasuwa kashi kashi kamar yadda zamu karanta. Kafin mu shiga cikin ayoyin da hadisai da ke cikin babin kai tsaye, zan karanto mana maganar wato al-Imam Sa'di, yace aslut tauhid wa ruhuhu ikhlasul mahabbati lillahi. Asalin tauhidi, jigon tauhidi da ruhinsa, ransa, shine ikhlasul mahabbati lillahi, sansanta kauna ga Ubangiji wahdahu shi kadai. Wa hiya aslut ta'alluhi wat ta'abbud lillah, ita kauna din nan ita ce asalin ibada, domin da kauna ne zaka bauta ma Ubangiji, kana bauta wa abin da ka kaunace shi ne. An fahimta da kyau ko? Bal hiya haqiqatul ibada, ita kauna din nan ma ita ce haqiqanin ibada. Wala yatimmu at-tauhid hatta takmula mahabbatul 'abdi li rabbi, bayan da za a yi tauhidi ya cika ya batse, har sai kaunar bawa ga Ubangijinsa ta zama cikakkiyar kauna ba mai rauni ba. Wa tasbika mahabbatuhu jami' al-mahab, har sai kaunar bawa ga Ubangiji ta riga yi dukkan wani dangin abin kauna da bawa zai kaunata. Abin da duk kake so ko zaka so yabi bayan kaunar da kake wa Allah ta'ala. Kun gane da kyau, wata galibaha kaunar Ubangiji ta rinjaye kaunarka ga komai, ta rinjaye kaunarka ga dukiya, ta rinjaye kaunarka ga gidan da kake zaune, ta rinjaye kaunarka ga mukaminka da kake da shi gwamnati, ta rinjaye kaunarka da wata harkarka ta kasuwa, ga dukkan komai kaunar Allah ta sha gaban wannan abin. Wa yakuna laha al-hukmu alaiha, kaunar Allah ita ce take da tacewa game da abin da za ka kauna. In abin ya Allah ya ce kauna shi sai ka so shi, in Allah ya ce rabu da shi duk sanda kake masa kuma daga nan sai ka me, sai kai masa saki uku laraja ta kike talaqul bain bihaysu takuna sa'iru mahabbil adi taba'an li hadhihi al-mahabba, kai da duk abin da bawa zai kaunata ya zanto ya bi bayan kaunar Allah ne. Allati hiya sa'adatul abdi wa falahuhu, kaunar Allah kuma da ita ne bawa ke rabota, da ita ne bawa ke arzuta a gobe kiyama. Wa min tafri'iha wa takmiliha, yana daga reshen kaunar Allah, yana daga abin da ke cikata al-hubbu fillah, in zaka yi kauna kuma na wani Allah sai kai kaunata saboda Allah. Fa yuhibbu al-abdu ma yuhibbuhu Allah, sai bawa ya kaunaci duk abin da Allah ke so, min al-amali, na ayyuka, wal ashqati, ko na mutane, ko gangan jiki, ko na wadansu. Wa yabghidu ma yabghiduhu Allah, ya kyamaci duk abin da Allah ke kyama, min al-ashqati, na mutane kamar nau'ikan kafiran duniya, wal amali, da ayyuka kamar ayyukan sako, kisan kai, zina, caca, riba, damfara, duk mutum ya kyamaci wannan dan Allah na kyamata su. Wa yuwali awliya'ahu, ya kaunaci waliyan Allah. Wa yu'adi a'da'ahu, ya tsani, ya kyamaci, ya ki abokanan adawar Allah su ne kafirai. Wa bidalika yakmalu imanul abdi wa tauhiduhu, da wannan ne imanin bawa da tauhidin sa yake cika. In ba wannan babu imani babu tauhidi. Kaunar Allah ita ce sama da komai. Duk abin da zaka kaunace shi sai zanto reshe ne na me, na kaunar Allah. Ma'ana in Allah ya yi izini a kaunace wannan abin da haka kake son shi. Da zaka leka wata ayata al-Qur'ani ko wani hadisi na annabi ya ce Allah ya haramta wannan abin, daga nan kai me, ka daina kaunar sa kenan. Komin kusancin sa, mutum ne, wuri ne, lokaci ne, ko menene, ka daina kaunar sa. Mutum kamar wanda yake kafiri, lokaci kamar wato waɗansu ranaku na Idin kafirai, an fahimta ko? Wuri kuma kamar waɗansu wurare na safar Ubangiji, gidan giya, gidan sinima, gidan mata, da sauran dukkan wani dandali da ake batsa da kaucewa umarnin Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da Allah baya yi da shi to kai ma baka yi da shi, alamar mummuni kenan, alamar mummuna ta gari kenan. Amma takazu andad, amma takazu andad min al-khalqi, amma mutum ya riki kishiyoyi daga cikin halittu, yuhibbuhum ka hubbillah, yana kaunar su irin yadda ake kaunar Allah. Wa yuqaddimu ta'atuhum ala ta'atillah, har ya gabatar da da'a su bisa ga da'ar Allah. Wa yalhaju bi dhikrihim, harshen sa ya rinka furta ambatan su yana zikiri da sunan su yadda ake zikiri da sunan Allah. Wa du'a'ihim, ko ya rinka kiran su yana roƙon su waɗansu bukatu. Fa hadha huwa shirkul akbar, malaka wannan shine babban shirka mai fitar da mutum daga musulunci. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin idza fa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ai in zaka roka Allah kadai zaka roka, in zaka nemi taimako Allah kadai zaka nemi taimakon sa. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli shay'in alima, ko roki Allah falalarsa, wanda ba Allah ba yi da ita ballanta na yi baka. Was'alullaha min fadlihi, ko roki Allah falalarsa, dan haka ba a roƙon wani sai Allah. Wannan abin ne in ka faɗa, sai dukkan wani wanda yake ganin girman wani wanda ba Allah ba sai ya ɗauka katsa na wancan, ko baya son ka faɗa ka, in ka faɗa ransa zai ɓaci. Wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun, idan ka ce a kirayi Allah kadai, kar a hada shi da wani, a roke shi shi kadai, shi kadai ne ar-razzaq, shi kadai ne al-muhyi al-mumit, shi kadai ne fatiru samawati wal ard, shi kadai ne as-sami'ul basir, shi kadai ne ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizu al-jabbar, mai dole targade in an samu targade din a kasuwanci ko a cikin menene, al-mutakabbiru, mai ji da kai, waye sai ji da kai bayan baya da komai, shi kada ne al-musawwir, shi kada ne al-khaliq, shi kada ne al-khallaqul alim, shine al-muta'al, mai jin girma, da ka ce mai wannan siffofin kadai za a kiraya sai ce ka tuna sauran ne kaga wannan ba shi muliyan Allah ne fa in ba haka ba dan me zai ce a kiraya Allah shi kadai yanzu kenan ka tuna waliyan Allah ايش ما اذت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وان ذكرتهم سبت ايمان برانن كرشه بس سو دامو واذا ذكر الذين من دونه اما انت كراي وان وند با الله با اذا يستبشرون سي اي مرمشي سي اي وانا اهلي ني اي انا وانا لا تارد وانا لا تارد ساجي دادي كا امبشي وان وند باشي با كاي تنتبه كا كراي سنن واني زكا ران سو كا ران زن سنن واني كا مي كا دا وات كا اي وانا مسو مليان الله دي to kun ga wannan shine kuskuren da jama'a take ciki babban kuskure da mutane ke cikin maza da mata wanda gaba ɗaya shine abin da annabi ya ka tsakanin shi da kafirai sun ce a kira Lata da Uzza da Manat shine kawai sunayen da aka canja yanzu kowa an can waɗanda an kawo sunayen waɗansu gumaka yanzu kuma aka kawo sunayen waɗansu ko salihan bayi su ma waɗancan ɗin idan ka tambaye su waɗanda suke kira sai sunayen salihan bayi ne domin tun da farko mutanen annabawa da suka rinka kiran da Yaquus da Ya'uq da Nasra da Waddan Waswa'an dukkan su salihan bayi ne kamar da hadisin Abdullah da Abu Zanna cikin Bukhari salihan bayi ne masu yawan ibada amma masu kiran su suka ce muna kiran su ne dan mu fake da sunan su mu samu fada wajen Allah sun yadda akwai Allah ba sai yadda ba wai ta suka babu shi ba amma ta suka wannan salihan bayi ne su kai mu ga Allah haka idan ka zo wajen mutanen jahiliya asalin Allah a fassara ta biyu da malamai suka yi masa wadansu sun ce Allah wato kamar sun yi ta'anisi ne na kalmar Allahu sai suka yi ta'anisin sa wadansu suka ce Allah din nan millata yaluttu sunan wani mutum ne wanda shi a lokacin jahiliya kana yaluttu sawiqa bil ma'i yana zuwa ya samu garin alkama ya garwaya shi da ruwa yayi kamar farau-farau ya ajiye ya sanyi yana baiwa waɗanda suka zarci ɗakin Allah a matsayin sadaka sai ya zama salihin bawa abun buga misali a zamanin sa da ya mutu sai aka yi mutum-mutumin sa sai ake roƙon shi idan ya ce me yasa kuke roƙon shi sai ya ce ba shi muke roƙa ba mun san baya kashewa baya rayuwa shi ma ya mutu amma dai shi yana da fada wajen Allah tunda salihin bawa ne muna kiran sunan shi ne ya kusantar da mu ga Allah shine Allah a faraitum Allah wal Uzza to ne ban mace da mutane abinda suke yau kenan da aka kiran wani wanda ba Allah ba shirka ce babbar shirka allazi la yaghfiruhu Allah wanda Allah baya gafarta in mutum ya mutu akai wa sahibu hadha shirki kad inqata qalbuhu min wilayati al-aziz al-hamid mai irin wannan shirka zuciyarsa ta riga ta yanke alaka da kaunar al-aziz al-hamid al-aziz mabawai shine Allah al-hamid abun yabo a koyaushe wa ta'allaqa bi ghairihi zuciyarsa ta rata yi da wani Allah mimma la yamliku shay'an cikin wanda baya mallakar komai a gidan duniya kasar da zabin da shi ba tashi bace ba sashi aka karfe shi kuma dan Allah karshen rishin mallaka ka duba dai duk inda zaka gama da mutum duk wanda zaka ce fa kowaye ka tabbatar zai mutu saboda kullu nafsin dha'iqatul maut kullu shay'in halikun illa wajha ka san wannan fa duk wanda ba Allah ba dai wato mutuwa na iya zake masa idan ya mutu din nan fa bai da ikon komai bai da kudura bai da irada bai da kudura sai kai haka da hannunsa in ka ajiye kuma hannun baya tasowa sai ka taso da shi da kanka kuma ka zo kai masa tsurara kai masa wanka wanda rabar shi da wannan tun yana cikin zanen goyo yanzu dan Allah wani wali ne zai so a ga al'aurarsa in ba tilas ba to amma idan ya mutu kuma sai an gani sai an masa wanka a juya shi yadda ake so a ɗauke shi kan makarar da ake so a yi masa likkafanin da aka ga dama ba wanda ya ga dama ba a sa shi ramin da aka ga dama ba wanda ya ga dama ba ya zai da ransa inda a ce san samun kowane wali ne tunda ana jingina wali din nan zuwa ga cewa jikokin annabi ne ai ya kamata ya makwabtaka da kabarin wa kabarin kakansa to babu yanda za a kawo aka binne shi ko a Kano ko a Kaduna ko a Zaria ko a Katsina ko a Aina Mali ko a wani wuri ko a Bagada da babu yanda zai iya da ransa ba a kai shi kusa da kabarin kakansa ba inda san samun sa ne a kai shi can amma babu yanda zai ashe bai da iko bai da kudura bai da irada وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامه irin wannan igiya mara kwari da masu shirka suka riko da ita shine kaunar wani Allah igiya ce da za ta yanke a ranar tashin kiyama ahwa jama'a yakunu al-abd li amalihi daidai lokacin da bawa yake tsananin bukatuwa zuwa ga aikin sa da ya aikata wata tanqalibu hadhihi al-mawaddatu wal-muwalatu bughdan wa adawatan irin kaunar da ta gudana tsakanin sunan gidan duniya ranar tashin kiyama za ta zanto adawa da kiyayya ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار الله يسلم ما لتي وعلم أن أنواع الإبادة ثلاثة وكسام duk wannan kafin mu shiga baban ita da mun shiga nasi kawai la makaranta ko gane nau'ikan kauna guda uku ne al-awwal nau'i na farko mahabbatul lahi allati hiya aslul imani wat tauhid kaunar Allah wanda ita ce asalin imani ita ce asalin tauhidi al-thani nabiyu al-mahabbatu fillahi sai kuma kauna domin Allah kaga akwai mun ce tsakanin kaunar Allah da kauna domin Allah wa hiya mahabbatu anbiya'illahi ita ce kaunar annabawan Allah wa rusulihi da manzanninsa wa tibaihim da waɗanda suka bi tafarkinsu wa mahabbati ma yuhibbu Allah da kaunar abinda Allah yake son shi min al-a'mali na ayyuka kaman sallah kaman zakka kaman azumi kaman zikiri salatin annabi haylala istighfari wal azminati da zamuna kaman ranar juma'a kaman lokutan sallah kaman ranar idi kaman ranar arfa da sauran lokuta kaman daren lailatul qadri kaman layalin ashar goman farko na zulhijja da sauran lokuta dai da Allah ke kauna wal amkinati da wuraren da Allah ke kauna kai maka kaunace su kamar makka kamar muna kamar muzdalifa kamar madina kamar sham kamar masjidul aqsa kamar dukkan masallatai duk inda suke fi buyutin azna Allah an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asadi رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أدب فاتن دنيا با عند الله يفقونا إلم مسلاتي قوة مسلاتي يفو مسلاتي قوة شين مسلاتي مكة أول بيت مضع للناس سنة مسلاتي نبيو مسلاتي مدينة أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم sannan masallaci na uku masjidul aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina sannan sauran duk sauran sun zama ba duk da masallacinka da nawa da nasi da na kowane sheshi sun zama me sauran ai ba wai dai ba sauran wadannan su ne wadannan masallatan da suka fi kowanne yake ko ba haka bane ba akwai wanda zai ce ba haka bane na ku ba ya dara su saboda falalansa shi ba dan an yi safani kan awwal muzdalifa usra la takawa amma da dalilai sun nuna da shi da masallacin dakin Kaaba amma dai shi bai kai wadancan guda uku ba ka fahimta da kyau saboda haka da wurare wa ghairihim da wannan su wa hadhihi tabi'atun li mahabbati llahi wa mukammilatin laha wannan kamar tabi'atun li mahabbati llah wato wannan kaunar wadannan wurare da muka ambata da wadannan al'amura da muka ambata kamar tana bin kaunar Allah ne kuma tana zama tana cika kaunar Ubangiji ta'ala da yana daga cikin kaunar abinda kake kauna ka kaunaci abinda yake so an fahimta ko abinda mutum yake so kai ma sai ka kaunace shi to wa alamar kana kaunar sa kenan amma idan kana kaunar sa kai da war kaunar sa kuma sai ka kaunaci abinda yake ki ya zama gaskiya nan bai zama gaskiya ba kenan yanzu kana kaunar abokinka amma sai kake kaunar wanda ya kashe babansa wannan kaunar zai zama gaske ai ba zai daidaita ba to kana kaunar Allah amma kuma sai kake kaunar ababan da Allah ya haramta kake kaunar waɗanda Allah baya kaunar su kaman kafirai yanzu kaunar ka da Allah ta zama cikakkiya kenan ba ta zama cikakkiya ba dan haka dai nau'in kauna na biyu shine kauna domin Allah al-thalith nau'i na uku mahabbatu ma'allahi kauna tare da Allah kaga kaunar Allah kauna domin Allah kauna tare da Allah menene mahabbatu ma'allahi wa hiya mahabbatu al-mushrikeena li alihatihim shine kaunar da masu shirka suke wa allolin su wa andadihim da kishiyoyinsu da suka sama Allah min shajarin sawa'un bishiya ce wa hajarin ko wani dutse wa basharin ko dan adam wa malakin ko wani mala'ika wa ghairiha ko wani su wa hiya aslul shirki wa asasu wannan ko shine asalin shirka ka kaunaci wani tare da Allah ka daidaita su daidai wa daida an fahimta da kyau kaunar wani tare da Allah daidaita shi daidai da Allah wannan ya zama mai kenan shirka kenan wa huna qismur rabi malaci akwai wani kashi na hudu wa huwa al mahabbatu at tabi'iyya shine kauna ta tabi'a allati tatba'u ma yulaqimu al abda wa yuwafiquhu wanda take bin abin da ya dace da tabi'ar bawa ko abin da bawa yake so min ta'amin na abinci wa sharabin ko abin sha wa nikahin ko mace wa libasin ko tufafi wa ishratin ko wata mu'amala wa ghairi hada wannan sa wa hadhihi idha kanat mubahatan fa in aana wannan dukkan su kauna ce ta mubah abu ne wanda yake halal ne mutun ya so abinci wani nau'i na abinci halal ne ya so wani nau'i na abinci amma tukar ba haramun bane ba shi wannan abin yana nan a yadda yake kenan da asalin sa kaunar su ta zama halal kenan fa ina hanan ala mahabbatillah wadannan al'amuran da suke na halal in sun dace da kaunar ubangiji in sun taimaki mutum wajen bin Allah wa ta'atihi da yi masa da'a dakhala fi babil ibadati to su ma sai su shiga cikin babin ibada an gane ko kamar wanda yake kaunar yayi barci da rana kaunar ka naka yayi barci da rana bayan azhar ko bayan al'asr wannan abu ne wanda an halatta maka shi babu haramci amma idan zan to manufar ka ne kana kaunar barcin rana saboda daddare ka samu rarar lokaci wajen zikiri da tahajjudi wannan barcin da kai ya zama mai kenan ibada inna wala malu bin niyyat sai kai barcin abaka lada kuma kenan an gane ko wa in saddaq an zalika in ko kai amfani da waɗannan ababan da aka ambata nau'in abinci ko abin sha ko menene wannan abin ya kasance ya kautar da kai ga barin biyayya ga Allah wa tusila biha ila ma la yubu Allah kuma ka mai da su wasila zuwa ga abin da Allah baya so to dakal da filmin hiyar to abin sai ya zama to kenan kamar shi kansa haramun ne kamar mutun ya kwanta barcin rana manufarsa dan da daddare ya samu ranar lokaci ya tafi sata da daddare ya samu wadataccen lokaci ya tafi marhaba sinima da haka yace bari yayi barcin rana dan shakata saboda daddare ya samu ranar lokaci to wannan barcin shi kansa menene zunubi da kansa kenan kamar yadda ya zaban ku shi ma kuma ya zama zunubi kenan amma da ce baya da niyyar wani abu na alheri ko kishin sa ya bar shi da ranar halal ne kawai ba laifiya yayi ba laifi yake amma in yayi da manufar ya samu damar aikin da daddare kaga ya zama ibada yayi da manufar da daddare ya samu damar ya je ya sata ya tsallaka katangar mutane ya tafashi da makami kaga ya zama mai kenan laifi kenan wa illa baka yadmina ka same mubahat to ina jin kila wannan bayanin zai fayyace mana mai ake nufi da wannan babin gaba daya ubangiji ta'ala yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladheena amanu ashaddu hubban lillah mun karanta wannan wa qawlihi da fadin Allah ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi abinda yake nufi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin ubangiji ce kul kace da su in kana aba'ukum idan mahaifanku maza sun zanto wa abna'ukum ko ƴaƴanku wa ikhwanukum ko danginku yayye ko kan ne maza ko mata wa azwajukum ko matanku wa asiratukum ko ƴan uwanku waɗanda suke ta fuskar uwa ko ta fuskar uba wa amwalu nakitaraftumuha ko waɗansu dukiyoyi da kuka tara su wa tijaratun takshawna kasadaha ko wata harkar kasuwanci da kuke jin tsoron tasgaranta karewarta ci bayanta wa masakin tardawnaha ko waɗansu gidaje da kuka natsu da su in waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan ababai sun zanto ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi shine abun kauna a wurinku sama da Allah sama da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sama da jihadi gwagwarmaya dan tabbatar da hukuncin Allah a ban kasa fatarabbasu to ku jira hatta yati Allahu bi amrihi har Allah ya zo da al'amarinsa al'amura guda takwas ubangiji ya ambata aba iyaye kenan abna ƴaƴa kenan ikhwan yan uwa kenan yayi kokan ne azwaj mata kenan ashira wato sune sauran dangi kamar na fuskar uwa ta fuskar uba amwal dukiyoyi ko wace irin dukiya ta kuɗi ko ta kayan noma ko ta dabbobi kadara filaye gonaki da sauransu an gane ko tijara wato nau'in kasuwanci da ake yi wani harkar ka ta tijara da kake ko fatauci ko ai zauna a gida an gane ko masakin sai gidaje waɗannan suna nau'ikan guda takwas da kowane ɗan adam yake bukatuwa zuwa gare su galibin abin kauna a duniya yau waɗannan ne a ciki kuma wanda aka fi kauna gaba ɗaya kuɗi wani zai iya haƙura da mace da yaya akan kuɗi saboda haka su ne kan gaba kuɗi da kuma sauran gidaje da abin nan, wannan duk abin nan ne kadara ce. To waɗannan al'amura gaba ɗayan su ka ya zanto kana kaunar su babu laifi, amma ya zanto kaunar su ta biyo bayan kaunar Allah. Abin nufi, ɗaya daga cikin waɗannan iyayenka ko ƴaƴanka ko matanka ko danginka, ɗaya daga cikin su kar ya kautar da kai daga tafarkin Ubangiji. Ya maka umarnin da ya saba wa na Allah ko na manzon Allah, kai kuma ka bi shi dan kawai kana kaunar sa saboda dangantakar. Idan kai haka, Allah sai fitar basu. Ha kuma kar dukiyarka ko wani gida da kake zaune da shi kana so ya hana kai wa Allah da'a, dukiyarka ta hana kai wa Allah da'a, santa ya zanto shine sama da san Allah. Ka ki fitar da haƙin Allah a ciki, ko ka fitar baka yadda Allah ce kai ba, ko ka tashi neman ta ka nema ba ta hanyar da Allah ya tsara ba, ka so ta kenan sama da Allah. Kai ma Allah ce maka fitaran basu, ku jira dai lokaci. Duk abin da zaka amfana da shi sakamakon kaunar waɗannan ababen yana da lokaci, shine lokacin rayuwarka. Walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wani lokacin tun kana da rai Allah bai kashe ka ba, ga abin kuma ba yadda zaka yi da shi. Wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a. Tun wani a karɓi ransa da sauran jinin jikinsa, wani kuma bayan ya riga ya tsufa ya takwarkwashe. Tun da kai ne za ka yi sainin a kan cek ɗinka a ji a fito da kuɗi a banki, yanzu hannunka rawa yake, sai dai ka yi dangwale ko ɗinka ya yi a madadinka. Hannunka ba ya iya riƙe alƙawali, iya alƙalami yana karkarwa. An daina yayinka, ka yi expire tun kana da rai. ‘Ya’yanka duk sun gaji da kai, dole ce kawai ta sa ake zaune da kai. So suke a waye gari a yi maraicen da babu kai. In ka mutu sai su yi ajiyar zuciya, mun huta ba jigila da sabu, jigila da yamma ba a sa ran zaka farfado, kowa ya gaji da kai. Matarka duk sun gaji da kai, abinda suke kawai suna zaman jiran gado ne. Ba wata kauna da suke maka ta fi sabilillahi, ta don Allah ce. Kauna ta fi sabilillahi ita ce kaunar da matar talaka take wa mijinta, ba da ko kwabo yadda ke taya mata bala'i kuma tana nan. Amma wannan ita lissafi take, in ka mutu nawa ne? Duk gidajenka ta fi ka sanin gidajenka. A kowace unguwa lokacin da direba zai kai ta baka sani ba, ka tafi gidan suna sai a ce da Allah bai adamu ta gidan Allah, zan ce yana da gida unguwa kaza, sai a kai ka ta gani, a kai can ta gani, duk ko ina ta lissafi suna lissafi ita da ‘ya’yanta, ita ma waccan ta wancan suna lissafi ita da ‘ya’yan can ɗakin, ana ta kirga kwanakin ka jira ake kawai ka mutu. Kai baka bi Allah ba, kai ba ka samu dukiyar ta halal ba, kai baka more wa dukiyar ba, gashi nan ana maka lissafin mutuwa. Ba a tunanin me zaka tarasa a can gurin, wannan kai ta shafa, kai dai ka mutu ka basu waje kawai. To idan baka ba Allah da dukiyar ka, me zaka cewa Allah gobe kiyama? Wace hasara ta wuce wannan? Sai mutum ya yi ta abin nan, dukiya 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 dukiya, sai ka tara ka tara, to kuma kai me daga nan gurin? Ba ka da kwanakin da zaka ci. Ya kamata in ka tara miliyoyi, ka tara kwanakin da zaka hole. Amma dan girman Allah, duk wanda wata riba ta kubuce masa ta 5,000 ta 10,000 damuwa yake fa, amma in sallar asar ta kubuce masa cikin jam'i baya jin damuwa, baya gizo. Sallar asubahi ta kubuce masa cikin jam'i baya gizo, baya damuwa. Amma ya samu riba abin nan, ya samu hasara 5,000-10,000, aidan nan sai an canza cefane a gidan. Akwai wanda ke canza cefane fa ba wai dan ya samu faduwa ba, an saba ana samun riba ta 50,000, a rannan sai aka samu 20,000 ko 15,000, a rannan kowa taɓa shi sai ya zage shi, gari ba kyau. Mutanen gida ma sai sun ja jikinsu, cefane sai sun ga wani iri daban. Dan Allah, wace irin bijirewa bawa ke wa Ubangiji? Kai ne da dukiyar. Ibn Taymiyyah ya ce su kuɗi larura ne, dole a so su. Yace to amma larura ce daidai da ban ɗaki, ka ɗauke ta daidai da ban ɗaki. Ka san ba a gida a manta da ban ɗaki, haka ba a rayuwa a manta da neman kuɗi. To amma ban ɗaki yace idan ka shiga kai ka za'ul haja, ka biya bukatan ka, ka kama ruwa, zama a ciki ya zama me? Sakarci, ya zama shirme. To haka dukiya idan ta wuce dolan rayuwa, ga gida, ga mota, gidan ba ɗaya ba, ga mota ko ba ɗaya ba, ga kaza ko ba ɗaya ba, to sauran da za ka yi ta yaki yaki yaki, kuma ya zama me? Yaren Shekul Islam Ibn Taymiyyah kenan da ya to a karni na 7. Yanzu mutane yanzu ba za su fahimci wannan yaren ba, ba sa jin wannan harshen. Eh? da haka ubangiji yace in ɗaya daga cikin waɗannan al'amura su kuke kauna sama da Allah da manzansa sama da yin jihadi shine gugurmaya dan yada kalmar Allah ban kaza fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahi ko alama kuɗi ba za zama aibi idan mutun yana mai su mutakar zai nufaci Allah da su ya kwatanta irin abin da su Abubakar Siddiq suka yi su Umar dan Khattab suka yi su Usman Zunnurin suka yi dukkanin su ƴan kasuwa ne aka koro hadisi ga Umar dan Khattab yace kai ban san wannan hadisin ba aka ce a kai da baka sani ba ga wani baya sani sai yanzu annabi ya faɗa yace yace alhani anhu as-sabqu fil aswaq yace harkar kasuwanci ta sa ba nan na lokacin da aka bade shi ka zo suka tare shi suna son su ba shi riba dan ya babba su wacce a bashi trailer daya wacce a bashi biyu wacce a bashi uku shi ma zai nemi abinci suna son su ba shi riba kan abin da ya sa suka bayar da riba ce ku kara suka sake bayarwa ce ku dai kara suka bayar ce ku kara kace kai waye zai kara ma duk Madina ba wanda zai kara maka yace haka kuka ce ina da wanda zai kara mun sama da abin da kuka faɗa to ya baka nawa yace ninka mun so 700 waye ki ba wanda ya sayo ka wannan sai masallabina yafquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim yace gaba ɗaya na bayar fi sabilillahi ba na san ko kuma fara ba talakawa tunda ana cikin wahala abincin ya yanke a basu amma yanzu fa yadda yan kasuwa suke idan abin ya yanke a kasuwa yaga ya fara yankewa sai ya sake bayar da kudi a je a saye na hannun kananan yan kasuwa ya sa su dan girman Allah wata irin zuciya ce ka rayu dawa idan kai gida ba a unguwar da ba kowa ba ka iya rayuwa sai talakawa sun tare a unguwar sai ka gina gida ka san idan ka je can ka zama ribar yan fashi da makami da haka ba za ka abin nan ba kullum zana zuwa a zagawa ce ai mutane sun fara tarewa ai kudin cimma ma dan mutane ne yan mutum ma dan mutane ne to an yi masallaci yana kiran sallah biyu Allah ya kalli ya zarge ma lokacin barci saboda ba ka iya barci sai an kira sallar farko ka san gari ya fara kyau ai na biyu to samfulin ka zai kwanta to ba ka iya tarewa a gida fa sai sun zo wajen kuma su ne za ka gallazawa in ka kashe su ka rayu da wa dan Allah idan ka musgunawa wanda kake tare da shi to wa zaka burge tunda idan kai kudi kana son ka shiga mota kana son ka sa riga kana son ka yi gida kana son ka auri mace kyakkyawa ba shi ne da wannan mutane suke so ba kyakkyawar mace da za a ce dukkan saukowar kin wanda ya rasa ga ta da karanci ga kaza ga iya kire dan kwali to waye zai faɗa in duk mutanen sun mutu wa zaka burge wa zai ga motar ce kai motar Allah ne ba dama ka kashe shi baya tunanin motar ba yawa yan mota ta wuce ba bai sani ba da motar katako da bambalarsa duk ɗaya ce a wurinsa wa za ka burge to ba gara ba ka ɗan saki shakata ba ka burge shi ɗin tunda kai burgewar kake so to ka kyale a rayuwa da ɗan ka burge don girman Allah inda mutum na da tunani ya kasance inyamurai sun fi mu tunani a harkar kasuwanci inyamurai sun fi mu tunani za su duk su taimaka yan uwansu su yi gaba mu ko za mu so mu gallaza yan uwanmu za mu so mu susu yan uwanmu in ya muni da babban da na kasan kowa so yake taimaka dan uwansa na kasa idan an dora shi kan amana zai yake karkadan ba zai wasa da ita ba na saman ko baya kyashin ya bayar to mu kuma da na kasan da zama da na kasan duk mu zama haka har sai sun kwace harkokin kasuwanci daga wurin mu gaba daya inda babu su da ba sun shiga da gaba ɗaya ba in yawuri a san yanzu kuma in yawuri sun shiga ko mu muka buɗa masa hanya suka shiga yanzu kai idan ka je ka so tawaris daidai na ma suna gasuwa ɗin nan in za ka zo ka so a wajen in yawuri a kudu tunda suke suka wuce daga waje ba za su baka ba kai ɗan arewa dole sai dai in yawuri ɗan uwansa ya kawo nan ka saya a hannun in yawuri kayan stationary store irin kayan abin da suka shafi littattafai exercise jiruka da menene duk gaba daya a hannun yan kudu yake mutan yamma yarbawa mutane ilorin da ina ne kai dan arewa idan ka je so wa babu yanda za a sayar maka sai dan uwa su zai daga nan ya so ya kawo nan sannan kai ka saya a wajen sa duk kowace abin nan kowace babu ta addini sun yadda da yan uwan su amma ba su yi ne da dan uwan sa ba idan ka sai ID duk mutane sallara ce da ka bazan yi kaza ba fara kokari ka zaman tutu bulan da za a gyara da kai mana kai da kyakkyawan niyya din mana ka jarraba mutum goma alal akalla ce ka samu na biyu na gari sai ka ci gaba da su takwas din da suka cuce ka ba abin da zai rage ma a dukiyar ka ka tarar da su hatta ya ta yallahu bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin an rasu عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أنكروا حديثي دقاء أنس بن مالك يتي مزا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يؤمن أحدكم ɗaya daga cikinku ba ta zama mai cikakken imani hatta akuna ahabba ilayhi har sai na zanto ni ne mafi kaunatuwa a wurinsa min waladihi sama da ɗansa wa walidihi da mahaifinsa wannati ajma'in sama da dukkan mutane gaba daya. Babu yanda za a yi ɗaya ya zanto mai cikakken imani har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto shi ne abin kauna a wurinka sama da ɗanka da iyayenka da dukkan mutanen duniya gaba daya. Wani hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, wani hadisin na Umar shi kuma ya ƙara bayani har sai ya zanto manzon Allah shi ne abin kauna a wurinka sama da ɗa, sama da iyaye, sama da mutane, sama da kanka ma kana kaunar manzon Allah kama da yadda kake son kanka kai. Sai in kai haka ne ka zanto mai cikakken imani. To malamai sun yi safani, an kore imani, babu imani sai ga wanda manzon Allah zanto shi ne abin kauna a wurinsa sama da kaza da kaza da kaza zuwa ƙarshe. To wannan shin an kore asalin imani ne ko an kore cikar imani? Shi ne suka ce an kore cikar imani ne, amma mutum na iya samun asalin imani da zaran ya furta kalmar shahada. Amma samun imani ya haɓaka ya ci gaba a zuciya har ya zanto manzon Allah ne abin kauna wurinka sama da duk abin da aka ambata, wannan wani abu ne da ke iya samuwa a hankali a hankali ta hanyar karatu, ta hanyar ayyuka na gari da sauransu, sai ka ga wannan yana ƙara haɓaka. Amma karan farko a ce kowa ya samu wannan, a'a, mutane inda zaka tara mutum goma musulmi sai ka samu matsayin wani ta fuskar imani ya darawa ne, wani ya darawa ne, wani ya darawa ne. Ashe abinda ake korewa cikin hadisin shine cikar imani ba wai asalin imani ba. To baya ga haka kuma ita cikar imani din nan kala biyu ce, suka ce akwai al-kamal, cika wadda take in ba a same ta ba yasirul insani madhmuman wa maluman, za a zargi mutum. Akwai cika wadda samunta ita kuma wato mustahabi ne, rashin samunta baya sa karɓa abin zargi sai dai ya kubuce maka lada. Rashin cika din baya ta kanta guda biyu ce. To wace ake nufi a nan gurin, ta farko ko ta ƙarshe? Ta farko. Ma'ana dukkan wanda annabi bai zanto shi ne abin kauna a wurinsa sama da duk abin da aka ambata ba, to imaninsa bai cika ba. Cika nau'i na farko, wato kaga anan gurin rashin cikar aibi ne kenan a wurinsa. An fahimta ko? Walahuma anhu, hadisi na gaba daga Anas bin Malik, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah ta rada mutun Allah tabbata gare shi, yace salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Annabi ta rada mutun tabbata gare shi, ce al-amra guda uku wanda duk suka tabbata aka tattare da shi ya samu dandanan imani. Farko, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, Allah da manzansa su zanto su ne abin kauna wurin bawa sama da duk abin da ba su ba. Na biyu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya kaunaci mutum baya kaunarsa don wani abu sai don Allah. Kana kaunar dan uwanka musulmi ba dan komai ba sai dan kasancewar sa musulmi, ko da ya yi maka daidai ko bai maka daidai ba, ko da ya saba ma ko da bai saba maka ba, laifukan da ya maka kai ka hakura matukar yana biyayya ga Allah, yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaunar da baki na ta ba kan dukiya ko bayar da hannun jari kenan. Wa an yakra an ya'uda fil kufri, kuma mutum ya kyamaci komawa cikin kafirci, ba da iz an qazahu Allahu minhu, bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin nan, kama yakrahu an yuqzafa fil nar, kamar yadda yake kyamatar a yi wurgi da shi cikin wuta. Wanda wannan ke nuna dukkan abin da aka ce ko shirka ne, ko bid'a ne, ko zalunci ne, sai mutum ya nisance shi, dan wannan shine kyamatan abin da zai kai mutum zuwa kafirci. An gane ko? وفي رواية أو رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى تيمكو بذيسا مزاك إيماني كوتن أن إيماني با حتى حسي ياي كذا 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 رأينا شان الأمر أبو داوكو إلى آخر يوزو أكرشان حديثي. أمدانيكو واتو كونر الله دا كونر من ذا الله تزمتو إتجي سمد كومي sannan kuma ka so dukkan wani mutum dan uwanka musulmi ba dan komai ba, dan yana san Allah, dan yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan yana san Qur'ani, dan yana san hadisi, dan yana san rayuwa ila rayuwa ta sahabbai ta bai. Sannan ka kyamace duk abin da aka ce saba ma Allah ne. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa inna ma tunalu wilayatullahi bi zalika fa inna انما تنال ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا ان كان مغنى لك عبد الله بن عباس Abdullahi da abin ce man ahabba fillahi dukkan wanda yayi kauna domin Allah wa abghaba fillahi kuma yayi gina kiyayya don Allah ya kaunaci masu kaunar Allah sune mummune maza da mata ko da dalin su ya sha banban launin fatan su ya sha banban kabilar su ta sha banban yana kaunar su don kasancewar su musulmai wa abghaba fillahi kuma yayi kiyayya don Allah ma'ana ya kyamaci waɗanda suke kafirai ko da garin su daya launin fatan su daya kai ko da ciki ɗaya suka fito wa wala fillahi kuma yayi taimako don Allah wa ada fillahi kuma yayi adawa don Allah ma'ana yayi kaunaci wadanda yayi taimako wadanda Allah ya ce a taimake su sune ɗan uwanka mummunai yayi adawa da dukkan kafirai don kasance su sun bijire wa Allah sun bijire wa manzon Allah fa inna ma tunalu wilayatullahi bidzalika yace ana samun walitakar Allah ne ta hanyar haka mai yin wannan shine waliyin Allah haka walan yajida abdun ta'amal imani bawa ba zai samu zaƙin imani ba wa in kasurat salatuhu wa sawmuhu ko da sallarsa da azuminsa ya yawaita hatta ya kuna kazalika har sai ya zama kamar yadda muka ambata a baya ahabba fillah abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah sai ya zama haka ne zai samu zaƙin imani sallah kadai ba tare da kyakkyawan aqida ba zai saka samu zaƙin imani ba mutum yana sallar ma yana kallon mota yana sallah yana waiwaiwaiwai yana sallah yana sosososi bai san me yake ba da an zo soke a yi maza a kare annabi sallallahu alaihi wasallam baya samun hutu sai a cikin sallah in abu ya dame shi sai ce a shiga sallah za a samu hutu arihina biha ya bilal bilal hutar da mu ka yawo mana sallah mu shiga don mu samu hutu mu ko yanzu ba a samu hutu sai an yi ta an gama sai ce alhamdulillah ina dai samu da soke farali ma'ana ba dan tilin rawa da kai ba kenan kai ta ba dan kauna ba dan ya zama dole wato dole ke zata yi mai in take shi ta tausa Abdullahi da abin ce dai ba zai samu zakin imani ba ko da sallar sa da zazunsa sun yi wuta sai in ya zanto abinda muka ambata baya wa qad sarat ammatu muakhatin nasi ala amrud dunya yace yanzu da yawa daga cikin yan uwantakar mutane ta zanto akan al'amuran duniya ne duk inda kaga wani da wani sun hadu ba galibi ba sun hadu bane dan su ciyar da addinin Allah gaba su gyara makarantar islamiyyar unguwarsu ana karantar malamai ba littattafan da dalibai za su karanta babu wancina babu chalk babu ajujuwa ba wanda yake tara mutane ba ba wai maganar masallacin su ba su gyara masallaci a unguwarsu ko su samar da masallacin ba wai maganar gidan giya da yake unguwar ba ya za a tashe shi ba maganar gidan sinima ya za a tashe ta ba ba maganar gidan mata ya za a tashe su ba ba maganar wani mutum da ya bude kantin aski na shetanci yake wa samari ya za a tashe su ba a kawo zaman asali duk ba wannan ke hada mutane ba yanzu in ka ga sun hada harkokin duniya su ne kawai wannan ba ruwansu da shi galibi haduwar mutane Abdullahi da Abdulsi ta kasance akan al'amuran duniya ba kan al'amuran lahira ba wadhalika la yujdi ala ahlihi shay'a yace wannan kuwa ba zai haifarwa da mutane masu shi komai ba haduwa kan wani abu da ba na Allah ba abinda zaka kulla kai duk haduwar da ba hada dan Allah ba karshe sai ta zanto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa da kuka da kowa kenan rawahu ibn jarir tabarira to wannan wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas zai fada fi qawlihi cikin fadin Allah ta'ala wa taqatta'at bihim al-asbab wato ayat da muka karanta da zu cewa alaka za ta yanke tsakanin mabiya da wadanda aka bi kala sai ce al-mawaddatu abinda ake kira da al-asbab shine al-mawadda wato kauna da ke tsakanin su da juna za ta yanke ta koma ta zanto kiyayya Allah ya sani fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al-ula ta farko tafsirin ayat al-baqara matsalar farko mun fahimci tafsirin ayat surat al-baqara wa wannan na zama yin takzimu min dunillahi andadan ko na biyu tafsirin ayat bara'a mun samu tafsirin ayat nan ta cikin kina kul in kana abakum wa abnaukum zuwa kashi الثالثة مسألة أخو وجوب محبته صلى الله عليه وسلم واتو واجب كون من ذا الله على النفس والأهل والمال قباتر ذا كون من ذا الله أكن كون ربوكيا أكن كون ربيا أكن كون ربيالي أكن كون ربكي الرابعة مسألة هدو أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام musulunci baya nufin fita daga musulunci, da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi, baya nufin fita daga musulunci sai dai kore kamalar imani ne. Haka la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Al khamisa tabiyar anna lil imani halawatan wa kad yajiduha al insanu wa kad la yajiduha. Wato shi imani yana da dandano, yana da zaki. Wani lokacin bawa na samun wannan in ki imaninsa ya girma, wani lokacin bawa kuma na rasa wannan. Ibn Taymiyyah yana da maganganu masu kyau kan wannan. Haka Jalaluddin Suyuti yana da maganganu masu kyau kan ɗanɗanon imani, cewa abu ne wanda jinsa ake yi idan mutum ya kai matsayin in imani ya bunƙasa cikin zuciyarka, ɗanɗanon kake ji. Har ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi innana lana'ishu fi sa'adatin law alima biha almuluk la jaladuna alaiha bisiyo. Yace muna raye cikin wani arziki da sarakunan duniya sun sani, da sun zare takobi da kansakali sun yake mu dan su kwaci. Ita ce halawar imani da zaki imani, baka da kokobo amma kana jin dandana in imani ya kamma cikin zuciya. As-sadisa, mas'ala ta shida, a'malul qalbi al-arba allati la tunalu wilayatu llahi illa biha, wadan su ayyuka na zuciya guda hudu shine al-mahabbatu fillahi, al-bughdu fillahi, al-mawalatu fillahi, al-mu'adatu fillahi. Cikin asar da Abdullah da Abbas, ba a samu walitakar Allah sai da su. Wala yajidu ahadun tamul imani illa biha, daya ba zai samu zaki imani ba sai da su. At-sabi'a, mas'ala ta bakwai, fahamu as-sahabi lil-waqi, yadda sahabin annabi ya fahimci waqi'in rayuwarsa, ya gane yadda rayuwar mutane ta zama daga baya, bayan da an gina kauna dan Allah sai zanto kauna dan duniya. Anna ammata al-mu'akhati ala amr ad-dunya, ta yadda yawan kullace-kullacen abin da ke hada mutane shine kawai al'amuran duniya. As-samina, duk wanda ka kira wani abin da za a kulla addini gaba sai rinka jin nauyin jiki, ba iya halarta. Ya yi tudu a gugu, karfe nawa ya za a tashi, yi shi za a fara. Amma ya aka ce a zo ya za a kulla mu bude wani kamfani, mu bude ko daidai da ruwa dinnan, ba mutane suna wahalar ruwa ba, ya za mu bude wata rijiya mu rinka sayar da ruwa mu gallaza a jama'a. Wannan tun karfe shida ma in ka ce a zo a yi mitin za a yi, kuɗi za a samu. Amma da ka ce a gyara Islamiyya, a gyara masallaci, kowa ba zai zo maka ba sai ƙarshen lokaci. Kuma in ya zo kai da ka kira shi gare ki kai yawa gata, bayan kansa yawa gata fa. In dai akwai shugaban mitin, duk wanda ka kira mitin dan addini, wai in ya zo wajen kai yawa gata. As-samina, mas'ala ta takwas, tafsiru wa taqatta'at bihim al-asbab, tafsirin wa taqatta'at bihim al-asbab. At-tasi'a, mas'ala ta tara, anna min al-mushrikeen man yuhibbu Allah hubban shadida, cikin mushrikai akwai wanda suke kaunar Allah kauna mai tsanani, sai dai duk tare da haka fa sun hada kaunar shi din da ta wani, sai yasa aka ce musu sun yi shirka. Al-ashira, mas'ala ta goma, al-wa'idu ala man kanat as-samaniyatu ahabba ilayhi min dinihi, wato barazana da mutumin da ya zanto nau'ika ababai guda takwas din nan da aka ambata cikin suratul tauba, suka zanto su ne ababan kauna wurin shi sama da addininsa. Al-hadiyata ashara, mas'ala ta goma sha daya, anna man ittaqadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbata Allah fa huwa shirkul akbar, dukkan wanda ya rike wani kishiya ya dedika shi da Allah wajen kauna, to wannan yayi babban shirka. Abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu rada, wanda muka kuskure Allah shi ya fi muna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kai ke cewa wani lokacin harkokinsa na neman abinci sukan sa har baya zuwa wadan soyayye na ibada kamar karatu, har wannan neman abinci ya sa wato rauninsa wajen waɗannan ibadoji ya yawaita kwarai da gaske. To shi ma zai shiga ƙarƙashin ayar da aka karanto kenan, mu gane cewa shi ilimi na addinin musulunci wato nemansa tilas ne. To amma akwai ilimi da yake na tilas ɗin, shi ne abinda zaka bautata ma Allah da shi, gwargwadon abinda zaka yi ibadarka da shi ta yau da gobe, wannan nemansa ya zama dole. Amma a ce kowa sai ya zama walibi, wannan shari'a ba ta wajabta wa kowa ya zama walibi ba. Ba za a ce ba misali dole sai ka haddace Qur'ani ko rabin Qur'ani kowane ɗaya daga cikin musulmai maza ko mata, ba inda Allah ya ce haka ko manzonsa. Abinda da ake bukata, abinda zaka bauta Allah da shi ya zanto ka san shi. Baka zantowa abin zargi sai in ya zanto neman abincinka ko sana'arka ya hana ka neman ilimin da ya zama wajibi ka sani don bautar ubangijinka, ka jahilce shi dan saboda kawai harkar neman abinci. To a lokacin da neman abincinka ya zama zargi, dan ka je duniya kenan, ka zama bawan ciki, bawan riga, bawan gida, bawan mace, ka zo ne don ka zama bawa na ubangiji, ka zanto mai ibada. To a wannan lokacin neman abincinka kar ya hana ka neman abin da yake dole ka sani ta fuskar ibadarka. Amma idan ka san farallin aininka, abin da yake ibadarka ba ta gyaruwa sai da shi, abin da ya karu a kan ilimi, wannan nafila ne. Wannan shi ne bayani game da wannan. Wannan kuma yake cewa yana tare da mahaifiyarsa da ko matarsa, to sai ita mahaifiyarsa ta nuna ba ta kaunar wannan matar tasa, har tana nuna sai ya sake ta, to shi kuma yana kaunar matarsa. To yanzu ya zai kenan, kaunar iyaye kan yana kaunar sama da kaunar ko mace, kowace mace yana sama da kaunar kowace mace, ko biyayya gare su cikin abin da bai zama saƙon Ubangiji ba wajibi ne, abin da duk bai zama saƙon ba kamar ya zama ja'izi kenan. Saki kuma shi wani abu ne wanda ba za a ce masa haramun ba, tunda Ubangijin da ya shara'anta aure ya shara'anta saki. Abin da ya kamata shi ne ka bincika shin akwai wani laifi da take mata, in babu wani laifi da take mata ko yin akwai sai ka kokarin samar da sulhu tsakanin su, in duk ka yi kokari a biya citira to babu yanda za ka yi, dole ka sake ta. Saboda ƙarshe abin da zai faru shi ne ita za ta yi fushi da kai ku rabu. Kokarin samar da sulhu dai shi ne abin da ya fi. Ya halatta mutum ya kaunaci abokanansa waɗanda yake ya san fasu kai ne. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce alaƙar ka da mutane wajen kauna ko rashin kauna alaƙa ce guda uku, waɗanda za ka kaunace su cikakkiyar kauna su ne salihan bayi wanda annabawa na saba da su, inda wajen salaha ne ba kamar annabawa da manzanni, sannan sauran salihan bayi da suka biyo baya da dukkan waɗansu waɗanda suke waliyan Allah ne suna kauna Allah da manzansa, wannan wajibi ne ka kaunace su cikakkiyar kauna da babu wani tsana a ciki, ko da suna da waɗansu laifuka an samu rinjayen ayyukansu sun mantar da wancan laifukan nasu, to da haka kai za ka kaunace su ne gaba ɗaya, kaunar da babu kyama ta tare da ita. Na biyansu su ne waɗanda za ka tsane su ka yi adawa da su, su ne kafirai waɗanda ba su shiga musulunci ba ko sun shiga sun fita, nau'ikan kafirai yahudu nasara majusawa maguzawa duk za ka musu kauna, kauna ta ƙarshe, kaunar da babu wani nau'i na kauna ciki, wato za ka tsane su tsanar da babu nau'i na kauna cikinta, tunda ba su da wani alherin da za ka kaunace su saboda shi. Na uku su ne waɗanda za ka kaunace su ta wani ɓangare ka kyamace su ta wani ɓangare, su ne mummune masu ayyukan sabo, ga mutum mummuni ne amma yana zina ko yana caca ko yana shan giya, za ka kaunace shi saboda imaninsa, za ka kyamace shi saboda sabansa. Saboda haka shi wannan ba a cewa a kyamace shi kyama ta gaba ɗaya ta yadda za ka yanke abin nan cewa ba kai ba soyayya tsakaninka da shi, kamar da kuma ba za a kaunace shi ba kauna ta gaba ɗaya domin ga waɗansu ɓangare na ayyukan sabo na yi. Saboda haka a aikace za ka kyamace wannan ayyukan da yake, a zuci kuma kana son shi don abin da yake tattare da shi na imani. Kun fahimta da kyau? Shi yasa a aikace za a ga ana ƙarfafa fasiki, idan an ga fasiki ko ƙarfafa masa din zai jawo maslaha shine ya dawo daga fasikancinsa. A zahiri za ka ƙi taimakonsa da wani taimako da ya kamata kai masa, shi to ai ka wani mutum yana so ya taimake ka, to amma neman mata da shan giya da kuke, shi yasa gaskiya mutum ba zai iya taimakonka ba, da sai za ka daina wannan sai mutum ya samu sake game da abin da dinka. Kaga da wannan kana masa nau'i na kyama ta zahiri, amma a zuci kana kaunar shi don saboda yana son Allah, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baka cewa dan mutum na son giya shi kenan za ka kyamace shi da kake kyamar Fir'auna ko Abu Jahl, idan ka haka baka yi adalci ba. Sahabbai sun zo su yi wannan, akwai wani mutum da ake kiransa Abdullahi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son giya, idan ka san giya kawai shi wajen annabi, annabi masa bulala ya haka ya maimaitu har sai waɗansu suke la'antarsa suna cewa ma aktar ma yuta bihi sakra, yasa da dama ana kawo shi yana shan giya suke la'antarsa, sai annabi ke cewa kar ku la'ance shi da annahu yuhibbullaha wa rasulahu, su yana son Allah yana son manzon Allah, dan me zai ku la'ance shi, duka wanda yake son Allah yake son manzon Allah ku ba a la'antarsa, saboda haka yana sa bai la'antarsa. To kaga wannan a aikace annabi ya nuna masa wani nau'i na kyama shine holo da aka masa, amma kuma a zuci kuma an kaunace shi, shine ta yadda ba a yarda an la'ance shi ba, don wanda aka la'ance shi kamar an masa addu'a ne na ya rasa rahmar Ubangiji gaba ɗaya. tunda ko yana da wani bangare na imani ba za a haramta masa ramar ubangiji ba, wanda abin da yake na sabuwar Allah na iya yafewa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wannan ke cewa me ake nufi da wannan hadisin la yadkhulul mu'minu fi juhurin maratayn. Wani mu'mini ba a cizon sa sau biyu a rami daya. Abinda wannan yake nufi, idan ka yi mu'amala da wani ko ka bi wata hanya ka cutu ko ka aikata wani abu ka cutu, ka sha wani nau'i na abinci ya cutar da kai ya saka gudawa, ko ka ci wani nau'i na abinci ya bata maka ciki, to kuma ka zo ka saki sa karo na biyu tare da ka san bai dace da tabiyar jikinka ba, ya zama a cije ka sau biyu rami ɗaya kenan alhali kana cikin sanci. Na farko ta riga ta faru, daga nan sai kai mai sai ka kiyaye. Ko ga wani mutum ka gina mu'amala da shi sai ya damfare ka ya cuce ka, kuma daga baya ya zo yana son ya sake maka wayo ko sake kulle wannan mu'amalar da shi, ka zama za ka yadda ba. An fahimta ko? Saboda farko ya cuce ka, ya zama za ka kyale ya sake wannan ba. Sai in ka samu tabbas ya yi tuba tabbatar da suha daga damfara, to wannan kuma samun tabbas sai ya sa ya wanke wancan laifin na da. Wannan in ka koma mu'amala da shi wannan hadisin ba za a ce ya hau kanka ba. Abinda da wannan hadisi ke nuna wa mu'mini ya zanto faqin, wato wayayye mai wayayyen kai ba dole ki da hulmi ba. Duk abin da zai cutar da shi ya yi kokarin ya ga cewa ya kauce, bai cutar da shi din ba. Idan kai iyakacin kaucewarka, to sauran al'amura kuma sai ka bar wa ubangiji, shi ne zai kare ka karewa ta ƙarshe. Kai dai ka yi tajannub na al'asbab, waɗanda su gadar maka da wani abu wanda kyau, to wannan kuma al'amura sai ka bar wa ubangiji. Sannan kuma kar mu kafa hujja da wannan hadisi cewa la yalqu mu'minu fi juhurin maratayn kan waɗansu mutane guda biyu, wannan ya damfare ne, kuma in wani zo ya ce shi ma damfara ta zai, bayan ban taɓa jarraba haka gare shi ba, kaga wannan ban yi adalci ba. Dan wannan ya cuce ne ba, shike nuna wannan kuma zai cuce ni ba. In zo ce la yalqu mu'minu fi juhurin maratayn, wannan bai daidai ba. An fahimta ko? Sannan kuma karan kafa hujja da shi bisa da zato, dan nayi kaza na cutu kuma in dauka in yi zaton kuma kaza kuma shi kuma zai faɗi, ana son ka gina ne bisa da yaƙini. Tabbas ana son mamu ne zanto hazar kare ya ta bayar da dukiyarsa ko ya ta mu'amala da mutane su ta cutar sa ya zama dolo. In ya gawa bai zama mamu ne wanda ake bukatar mamu ne ya zama ba, da mamu ne sai ya zama wayayye sosai da sosai, ba a ce ya zama kidahuni. Da haka Umar bin Khattab ya ce lastu bil khibbi wal khibbi yakhdawni, yace ni ba na damfara kuma ni ba na yaudara, amma duk yayin mai wayo bai sai mun wayo ba, za a buga ni da shi mu gani. Kaga wayo ne na mummuni, wayan mummuni na kare kansa ne ba zai cuci wani ba, to haka ake son mummuni ya zama. Kana da wayo da hazaka na ka kare kanka daga cutar masu cuta, ba na ka cutar da wani ba. Sangana da wayan da zaka ka da zaka tsamar da waɗanda ba su da wayo, waɗanda kar a cuce su, ka koya musu dabara dan kar su cutu wajen harkokin rayuwar duniya da yau da gobe. Allah alam wannan dai shi ne abinda muke iya rarrawa daga cikin abinda yake na ma'ana hadisi. Yace ka ce a kwanaci dukkan masallatai, to wanda aka yi a makabarta fa a wannan ba masallaci bane ta fuskar shari'a. Idan na ce a kwanaci dukkan masallatai, ina nufin masallaci wanda shari'a ta san da zamansa, amma banda masallacin da shari'a da bata san da zamansa ba. Kan gane cewa ma min amin illa da khalahu taksis, ba wani ububi a duniya face taksisi na shiga ciki. Idan an ce ka kaunaci dukkan masallatai, to sai ya zanto ana nufin kowane ɗaya cikin da kuma masallatai ko masallatin da suka dace da shari'a, suka dace da shari'a. Masallacin da bai dace da shari'a ka ga ba zaka yi. Yanzu misali ka zo a gina masallaci ma ba a makabarta ba, amma sun fada su sai a zo a yi da zinariya da azurfa, da a sa gwalagwalai ana takawa. Yanzu da ba a yi zakar fitar masajid ba, ka ga an sa ba manzan Allah wajen gina masallaci, to sai kake mace wannan masallacin ba ka zuwa, dan abin da ke ciki na mukhalafa da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ka ibada ce kai tare cewa wurin sunan shi ne masallaci, amma sinadarin da aka yi shimfiɗa sai ya zanto na zinariya, wanda Annabi ya hana kuma a yi wannan. An fahimta ku? Ko a zo masallaci bayan an gina shi ba zinariya aka yi ba, amma sai muka zo muka sa kalan fitilu can kwarin koyi can ja muka zagaye cikin masallaci da shi, muka yi kaza muka zo muka yi fenti kala-kala cikin masallaci, ko ayoyi muka rubuta bid'a muka yi, ko ayoyin alqur'ani yanzu mu zo mu rubuta cikin mu zagaye bangon masallacin nan da wannan karkon bar haka mu sa a cikin mu rubuta duk bid'a muke kun gane da kyau duk wannan daga cikin ababen da ya kamata mu sai duk mu nisance su ayyanci wanda yake shi ma ba na burgewa ba dai kawai dai ba ya gowa fallasa magana ta kare amma za a wani rubutu na ayi kara na ayi ja nan ayi baki duk mukhalafa ne wannan ban ji ba sosai taubatan da suwa tuba tabbatacciya ta gaske ita ce taubatan da suwa sunan shi na suwa sau da su ke da a gaza wanda ke soke an da ya ta gosi sau da adire nasuhu dai wato qaul ne daga bilin nasaha yansa wanda ya dullu ma'ana haula al-khulus wa at-tanqiyati idan sai tuba tabbat an-nasuha wato tuba ta tacciyar tuba wanda an samu risunawa da koma zuwa ga Allah da yanda na sani kan abin da yake ita ce tabbatan nasuha wato tubar da mai ita baya tsammanin zai sace koma wannan barna shine tabbatan nasuha
da
aka horar ra'ayi wannan tsayar da ita ya lallashe ta ba ta wani wuri da bayan da ta